sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM, Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM dake birnin Yamai. Za a iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kowa yaushe a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Asabar 2 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo a shirin mu na karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. Ba cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yankin Niger Delta rundunar sojan ruwan Nigeria da ke Calabar a jihar Cross River ta ce ta kama wani jirgin ruwa dankare da shinkafa. Muna kuma tafe da rahoto akan shugabannin Fulani makiyaya a jihar Taraba inda suka ce za su ci gaba da bada haɗin kai don kawo ƙarshen matsalolin garkuwa da mutane a jihar. Sannan kuma za kuma ku ji yadda aka gudanar da murnar cin kofin zarika ruga na bana a birnin Washington DC. Bayan haka kuma Ibrahim Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a sake jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Ma'aikatar tsaron kasar Turkiya ta ce akalla mutane 13 aka kashe a wani harin bom na mota da ya tashi a kusa da wata kasuwa yau Asabar a garin Tal Abyad dake bakin iyakar Siriya daga arewacin kasar. Nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin, amma ma'aikatar tsaron ta dora laifin akan mayakan YPG, wato bangaren Kurdawan dake cikin dakarun Siriya na SDP. Ma'aikatar ta kuma yi kira ga shugabannin kasashen duniya akan su dauki mataki akan ƴan kungiyar YPG. Ma'aikatar ta bayyana ta a matsayin muguwar kungiyar ƴan ta'adda. Dama dai kasar Turkiya na kallon ƴan YPG a matsayin kungiyar ƴan ta'adda, amma Amurka na daukar su a matsayin kungiyar kawance a fadin da suke yi na murkushi mayakan ISIS. Kasar Turkiya ta kwace garin Tal Abyad a watan da ya gabata bayan da dakaran kasar da mayakan kawancen su na Siriya suka kaddamar da farmaki a arewa maso gabashin Siriya akan dakaran kungiyar SDF biyo bayan matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya dauka na janye sojojin Amurka daga yankin. Gwamnatin kasar Mali ta ce an kashe sojoji 53 da kuma farar hula daya a wani hari da ƴan bandiga suka kai a wurin wani shingen binciken soja dake arewacin kasar. Harin da aka kai jiya Juma'a na ɗaya daga cikin munanan hare-haren da aka kai a fadan da mayakan ke yi a cikin ƴan kwanakin nan. Yaya Sangare, ministan sadarwar kasar Mali, ya ce an gano mutane 10 da suka tsira daga harin a wani wurin binciken na soja dake Indalaman a yankin Menaka. Gwamnatin kasar ta faɗa a wata sanarwa cewa an tura jami'an tsaro don su sa ido a wurin su kuma yi farautar maharan. Nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai farmakin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fashewar wata nakiya a Afghanistan ta yi sanadiyar mutuwar wasu yara su tara a yau Asabar a yayin da suke kan hanyar zuwa makaranta a cewar 'yan sandan kasar. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan kasar Khalil Asir ya ce nakiyar ta tashi ne a arewa maso gabashin lardin Takhar inda ta kashe yaran waɗanda ke tsakanin shekaru 9 zuwa 12 da haihuwa. Asir ya kuma ce 'yan Taliban ne suka binne nakiyar a wurin don farautar abokan gaba. Amma abin takaici a yau ɗaya daga cikin nakiyoyin ta tashi ta kuma kashe yara ɗaliban makarantar firamare guda 9. 'Yan Taliban da ke rike da ikon yankin suke kuma ƙoƙarin fatattakar dakarun da ke samun goyon bayan Amurka ba su mai da martani ba a nan take.
To a gaida Maryam Dauda. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To duk da cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta rufe iyakokinta domin tabbatarwa da cewa iyakokin na Najeriya na ci gaba da kasancewa a rufe, Rundunar sojan ruwa a birnin Calabar da ke Niger Delta ta kama mutane 7 a wani jirgin ruwa dangare da shinkafa. Ga wakilinmu Abubakar Lamido Sokoto da rahoton.
Duk da cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta rufe kan iyakokinta tare da jibge dimbin jami'an tsaro domin tabbatar da cewa iyakokin Najeriya na ci gaba da kasancewa a rufe, cimaka da sauran kayayyaki na ci gaba da matsa lamba wajen ta'annatin shigo da su, sannan kuma jami'an tsaro sun ce a shirye suke domin tunkarar masu yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa. A baya-bayan nan dai rundunar sojan ruwan Najeriya da ke shiyar Calabar a jihar Cross River da ke yankin Niger Delta ta ce ta kama wani jirgin ruwa makare da shinkafa inda suka kama mutane 7, kuma nan take rundunar sojan ruwan Najeriya ta tabbatar da cewar ta mika jirgin da aka kama ga hukumar hana fasa kwabri ta kasa, wato custom, domin ci gaba da bincike. Da hakan kuma na tuntubi mai magana da yawun hukumar ta custom ta Najeriya, Musa Joseph Atta, ta wayar salula, sai dai kuma ya shaida min cewar kawo yanzu ba zai ce da ni komai ba domin abubuwa da dama sun faru. Ya ce sai mun kammala bincike za mu sanar da ku daga baya. A bayyana take cewar wannan ta'annati na fasa kwabri na ci gaba da afkuwa a shiyoyi daban-daban, kama daga jihar Lagos inda babbar tashar ruwan Najeriya take, da kuma babbar tashar ruwan Oni da gabar ruwan Cross River wato Calabar inda aka yi wannan kame. Mahmudu Dan Tsuntsu wani mai safara ne daga gabar ruwan Calabar zuwa kasar Kamaru ta ruwayen yankin Niger Delta, kuma na tambaye shi ta wayar salula kan yadda batun rufe iyakokin Najeriya suke, musamman yadda aka nunar cewar yan fasa kwabri na amfani da shiyar ruwayen jihar Cross River din domin shigo da kayayyakin su ba akan ka'ida ba. Yace
dama duk inda aka ce da boda sai ba rubar barayin hanya, duk inda boda take tunda hanyar ruwa ne ba hanya guda bane, akwai kananan lungunan ruwa da sauransu.
Gwamnatin Najeriya dai ta bakin hukumar kwastan ta kasa ta ce ba gudu ba ja da baya wajen tabbatar da cewar iyakokin Najeriya sun kasance a rufe, kuma za su ci gaba da saka kafar wando daya ga duk wasu masu kokarin shigo da kayayyaki da aka haramta. Tunda bayan rufe iyakokin Najeriya, manoma suka ci gaba da noma shinkafa mai tarin yawa a fadin kasar ta Najeriya, inda tuni yan kasar rike ci gaba da bayyana ra'ayoyin su kan wannan shinkafa ta gida, kuma ga abin da suke cewa.
Tunana shin gal mun dai ruhe boda abin da ya shahi yoga shinkafa ta waje tun mai sha mun kaiwa don mu mahaisu wala shinkafa ga tawo da makunuwa.
Sunana Abdulrahman Sahabi. To gaskiya butun ruhe boda kasuwancin mu ya ta'allaka ne musamman kusan kashi 90 ga wannan boda. To rufe wadda aka yi ya sa abubuwa sun tsaya. Kiran da nake ga gwamnatin Najeriya, tun da dai an ce matsalan nan ta shigowa da shinkafa ce, ya kamata a sanya dokoki a bude bude, amma a matsa kaimi game da hana shigowa da shinkafa. Don yanzu in matsalar da muke huskanta shine ba rashin shigowa da shinkafa yayi sanadiyar ruhe bodan da kasuwancin mu gaba daya tsaya.
A bangare daya kuma masu wannan safara ta shinkafa ta barauniyar hanya na ci gaba da yin trijiya tare kuma da cewa ba gudu ba ja da baya.
Sunana Hodiyo Gal. Ba mu iya kowace harkawa ƴan markan da shiga, za ka duk abin da ake samu aiwara wannan harkar.
Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Madalla a gaida Abubakar Lamido Sokoto. A Taraba kuma matsalar garkuwa da mutane ya sa kungiyoyin mafarauta da kuma ƴan banga wato vigilante da ma shugabannin Fulani hada kai da jami'an tsaro don magance wannan lamarin. Ga wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Yanzu haka baya ga balahirar Boko Haram, babban matsalar tsaro da ke hana jama'a bacci a Najeriya ita ce ta masu garkuwa da jama'a, lamarin da yake jama'a na kauracewa gidajensu domin da mai kuɗi da matalaka ba wanda ya tsira. To sai dai kudin magance wannan matsalar ne ma yasa yanzu haka kungiyoyin sa kai na maharba da ƴan banga wato vigilante da ma shugabannin Fulani hada kai da jami'an tsaro wajen kaddamar da wani sabon hari a mabuyar waɗannan ɓata gari da ke jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya, wanda kuma tuni ma kulla ta samu biyan kudin sabulu. Na babanin shine farmagin da aka kai a mabuyan ɓata garin, inda aka kama na kamawa kana kuma ka tsirar da wasu da ake garkuwa da su. To kone damara aka yi dan Tala Adamu da ke ma zama sarkin bakan jihar Taraba ya koyi ƙarin haske game da wannan nasarar da aka samu.
Akwai nasarorin da muka samu sosai a cikin wannan dajin da muke na sahankano Malam Ali Yalwa Tam, kuma muna ganin cin gaba da muke nan yadda muka yi artabu da masu garkuwa da mutane da waɗanda muka samu muka kwato su. Mun yi artabu da ɗan kinafin da ɗan fashi da masu garkuwa da mutane, kuma mun lashi takobi in Allah ya yarda duk inda suka shiga sankanin Taraba da makwabciyanta, su da sai mun cin musu duk inda suka shiga za mu zakulo su ɗaya bayan ɗaya.
Kamar sarkin Bakan, shi ma sarkin Binigan jihar Taraba Muhammad Sanusi ya ce yanzu ko ba gudu ba ja da ba sai hakata cimma ruwa.
Mun tabbatar da mun raba su da zama a wannan wajeje da suke ta'addanci, su wayannan ya ta'adda lalle mun kore su a wannan daji da suke zaune, sannan mun karbo wayanda suka yi garkuwa da su, sannan kuma mun samu nasarar cafke wasu da hannu. Wannan aiki dai muna yi ne don taimakon al'umma, saboda halin da jama'a suka shiga na rashin tafiye-tafiye a hanya, ba dama ka je kauye ko cin kasuwa kana tunanin masu garkuwa da mutane za su yi garkuwa da kai.
Su ma dai shugabannin Fulani makiyaya a jihar sun ce za su gaba da bada haɗin kai, to amma kuma akwai hanzarin da ba gudu ba.
Idan haka yanzu mu ku ba mu ku sama mu ido ku ba mu aikin na a hannu, to in sha ma Allahu da mu da ku za mu bar shi. Abinda ba ma so mutum bai sani ba sai bugo mashi su ya zo ya ce maku a kama wani a kama wani, wani bai dace ana taimakon mu sai a ce shi ma a kama shi, gobe ba wani ba zai zo ba.
Ni ina so in mun tafi mu haɗa kanmu uwa ɗaya uba ɗaya mu roƙi Allah, Allah ya ba mu abinda muke neman din nan. Mu fa mun zo domin ƙasarmu ta zauna lafiya, mu ma mu ji daɗi. Yau ko ka mallaki duniyan nan gaba ɗaya, in ba zaman lafiya ba za ka, in ba zaman lafiya ba za ka zauna a dukiyanka, ma za ka gudu ka bar dukiyanka.
Honorable Dan Ladi Baidu, ɗan majalisar wakilai ne mai wakiltar ƙananan hukumomin Addo Kolallo da kuma Karim Lamido, ya mako bayyana yunkurin gwamnatin jihar na ba da goyon baya.
Ka sake ku yi aikin nan tsakaninku da Allah a zana lafiya. Kuma gwamna ya ce in gaya muku a kan cewa duk abin da za a yi kada ku ji maganan kowa, ku yi aikinku kawai. Kuma ya san cewa kuna yin abinku tsakani da Allah yana zana lafiya. Yanzu an samu zama lafiya kwana hudu nan.
Sakamakon wannan aiki na haɗin gwiwa, yanzu haka rundunar 'yan sandan jihar ta ce za ta ci gaba da ba da haɗin kai ga ƙungiyoyin sa kai domin yaƙi da ɓata gari. DSP Dabi Misal shi ne kuka kakin rundunar 'yan sandan jihar. Kuma da menene fata ko shine Allah sa kulliya take biyan kudin sabulu. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Nigeria.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz, yanzu kuma bari mu leka fagen wasanni. To a nan dai Washington DC, a yau an sha shagulgulan murnar cin kofin wasan kwallon gora ta Zarika Ruga da kungiyar Washington Nationals ta lashi a cikin makon nan. To yanzu ga abokin aikinmu Murtala Faruk Sanyin na da ya je wurin. To Murtala, yaya ka ga lamarin murnar cin kofin nan ne?
Eto Hadiza, gaskiya kusan za a iya ce kusan dubun-dubatar jama'a ne suka tattaru a waɗannan titunan domin murnar wannan abu na tarihi da za a ce, saboda wannan ne karon farko da wannan kungiya ta Washington Nationals ta lashe wannan kofi da ake kira World Series. Kusan ma wannan shine karon farko da ta ma kusanci lashe gasan tun daga wato cikin shekaru 95, ana tun daga shekara ta 1924. Ke ga kenan irin wannan abu ne da ƴan Washington suka dade suna jira. To kin ga kenan yau biki ba kama hannun yaro, wani ne yasa suka yi dandazo a tituna a daidai lokacin da su ƴan wannan kungiya din suke maci cikin manya-manyan motocin nan suna bayyana wato kofin da suka lashe a wannan gasar.
To wani irin muhimmanci ne ƴan Washington suke ba wannan wasan wace ba sananniya bace ma a Afirka?
Haka ne, wato idan kika duba nahiyar Afirka, kasashen nahiyar Afirka da ma Ture da sauransu, idan aka yi maganar wasa wace za a kawo maganar kwallon kafa, amma lamarin ya sha bamban a nan. Zaki ga wasannin da a nan ake ba wa muhimmanci kamar suna da bambanci. Idan kika duba kamar kwallon kwando, wato basketball kenan, to wannan na ciki, wanda World Series ba ma kowa ya santa irin haka nan ba, amma nan suna ji da ita, kuma wannan wato nasarar da suka samu suna ji da wannan nasara, saboda haka ji suke yau tamkar yau wata sallah ce gari gaba daya kasance ja ana kowa cikin launin wannan kungiya ta wato Washington Nationals, wato launin kenan ja kenan, ko ko ba komai kin san launin ja suna ta'allaka shi da irin samun nasara haka a duk kasashen Turai irin haka, saboda haka biki ne ba kama hannun yaro.
Kafin ka fito, me ake ciki a dandalin Capitol?
To a dama maci ne kamar yadda na faɗa, za a yi wato daga titin Constitution, wato daga unguwar Constitution Avenue, wadda kuma za a karkare ta zuwa Pennsylvania Avenue, wanda daga nan watakila za a zauna. Ya zuwa yanzu dai ko da muka fito, muka rugo zuwa nan ɗakin mu na watsa labarai, ana ci gaba da kaɗe-kaɗe da raye-raye, ana ta rera taken wannan ƙungiya, kazalika kuma wato.
To madan lokaci yayi
lokaci
ya mana aikin sa. To a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da saki saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Yeli Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Kotun Kolin Najeriya ta tabbatar da nasarar zaben shugaba Buhari ta hanyar korar karar PDP. Wakilin shugaba Buhari a kotun Nuri Bado ya ce ba mamaki nasarar da APC ta samu.
An samu changes, alƙalan kuma gaskiya sai mu ce dai kawai alhamdulillah ana samun cigaba, ana samun improvement. Yawanci abubuwan da ake yanzu ma an fi yarda da shi.
Kakakin campaign din PDP Buba Galadima ya ce akwai wata kotun.
Ko ba mu yadda ba dole mu karba, amma su sani fa akwai wani babban kotu wanda ya wuce duka waɗannan, shine kotun Allah.
Shugaba Buhari ya garzaya ƙetare har 17 ga watan nan da hakan ya jawo cece-kuce.
Tafiye-tafiye da wanda shugaban ƙasa ya yi, wanda a gani a ƙasa, ai shine Obasanjo. Wannan ya tafi ya je ya zo an yafe mutane ba su ka da yawa, amma wannan an tafi an dawo sai a ce ai tattalin arziki zai gyaru, kuma ba abin da mu gani a ƙasa.
Allah ya yi wa wakilin Radion Faransa Abuja Aminu Amin Manu rasuwa, kuma an yi jana'izarsa a Jos. Nasura da Mali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu kun bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Halluru Maraya daga Kaduna, da kuma Farfesu Dauda Ishaya Ikara daga Kaduna shi ma, wanda zai ci gaba da jawabin da ya fara a makon jiya. Ga Sheikh Maraya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآبي الطيبين الطاهرين وصحابي جميعا حقا قدرهم كدار العظيم السلام عليكم متن أريوتشن نيجيريا واندا Allah subhanahu wa ta'ala ya masa albarkoki masu yawa. Ita kanta Najeriya ƙasa ce da Allah ya mata albarkar mutane masu yawa, wato fiye da mutum miliyan 170. Amma idan mu ce duba sai ga arewacin Najeriya ya fi samun kaso mai yawa. Bayan haka za ka ga Najeriya in ka duba za ka ga ƙasa ce wacce take da faɗin murabba'in kilomita 923,768. Amma fiye da kashi 71 na wannan faɗin ƙasa da Allah ya wa Najeriya za ka ga cewa abu ne wanda za a iya noma shi. Wato in an noma wani abu a can bai yi ba, wato za ka ga a wancan ɓangare wannan abu ya yi. Duk duniya ba wanda take da wannan kamar Najeriya. In ka duba sai ka ga fiye da kashi 70 kuma daga cikin 100 na ƙasar noman nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta Najeriya yana arewa. Sai dai babban abin takeici sai ka ga cewa wato yankin da Allah ya mishi arzikin nan mai yawa na jama'a, da kuma cewa yawan faɗin ƙasar Najeriya yana arewacin Najeriya ɗin ne. Sannan ga shi kuma in ka duba to jan ɓangaren shugabanci za ka ga cewa yankin arewa ne ya fi samar da shugabannin ƙasa da suka fi daɗewa suna mulki. To idan mutum ya duba ga shugabanci, ga faɗin ƙasa, ga yawan jama'a, to bai dace a ce arewacin Najeriya ya samu halin da ya samu kansa ba a yanzu, na tashina rashin kwanciyar hankali. Sannan gashi ƙasar Najeriya tana ɗauke da mutane fiye da miliyan 100 wanda suke cikin talauci, wanda ba sa iya samun akalla dala guda a rana. To sai kaga mafi yawan waɗanda suke da rashi a ƙasar mu ta Najeriya suna arewacin Najeriya ne. To babu yankin da kenan ya fi kamata a ce ya sami kwanciyar hankali, ya samu lumana, domin babu yanda za a samu ci gaba a kowane yanki a duniya, matukar yankin nan ba shi da zaman lafiya. Za ka ga yanki ne wanda ake yawan samun tashin hankali tsakanin mabiya addinin Krista da mabiya addinin Musulunci, ko da yake alhamdulillahi wannan abu ya daɗe ba a samu irinsa ba a wannan yanki na arewacin Najeriya ɗin. To sannan ga yankin yana fama da wani abu wanda yake shi bai san Krista ba, bai san Musulmi ba, bai san ma wanda ba shi da addini ba, wato matsalar ta'addanci din nan da ke faruwa musamman a yankin arewa maso gabas. Sannan za ka ga ga sace jama'a, sannan ga fiye da mutum miliyan 2 wanda aka raba su da wurarensu na zama, wato suna tsuguna yanzu a sansanin da ake kira sansanin 'yan gudun hijira. Sannan ga fyaɗe da 'yan ta'addan suke yi, abubuwa dai marasa kyau, Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganinsa.
Shi ma Profesa Dauda Ikara ya ci gaba da cewa,
abin da nake so in faɗa sannan ga musamman jama'ar mu na arewacin Najeriya kan muhimmancin zaman lafiya shi ne, mun sani an samu wasu lokacin da an saka bom a majami'u, an saka bom a cikin masallaci, an saka bom ma a wurare daban-daban, har na wurin masu yin ibadar addinan gargajiya a garuruwa daban-daban irin su jihar Yobe, Borno, Adamawa, wajen jihar Zamfara, nan kudancin Kaduna da sauransu duka. To ka ga a waɗannan wuraren ita ibada kanta, ko da mutum na wani irin addini ne, saboda rashin zaman lafiya gaskiya takan yi wahala, domin mutane suna tsoro kada a far musu a wurin ibada, a karkashe su, ko kuma a wajirgaje ma wuraren ibadan tare da su gaba ɗaya bayan an kashe su. To ina na ba da shawara arewa ya kamata mu duba al'amarin zaman lafiya mu gani. Zan so in sake ƙarawa a matsayina na malamin jami'a, malamin makaranta, kaga idan akwai zaman lafiya makarantu suka iya ci gaba da karantarwa don samun ilimi na boko da na addini a yalwace ingantacce. Ala misali yanzu in ka je yawanci yankunan da ake rikici nan a Najeriya a jihohin da mai iya ɗan shiga, ya ga cewa kamar ala misali a jihar Yobe, a jihar Borno, jihar Zamfara, wata rana da na fitin Sokoto da Kebbi na biyar, akwai garuruwan da saboda rashin zaman lafiya da siya yanzu makarantun kansu ma an kulle su, an rufe su, ya da ba yara, ba ma'aikata, ba malamai a cikin makarantun, saboda ne saboda tsoron kada su zo su farma malamai, su farma yaran makaranta da sauran ma'aikata a makaranta, su hajar da je su, ko kuma a goma a sace malamai irin yadda aka yi ba da daɗewar nan ba gani. Mun ji a nan kudancin Kaduna, mun ji a jihar Rivers, mun ji a sauran wurare an je makarantu an kwashi yara masu garkuwa da jama'a don neman kuɗin fansa, aka kwashi yara har tare da malamai. A shekarun jiya nan na daɗi a labaran duniya ana nunawa a jihar Delta a wata makaranta an kwashi 'yan makaranta har da ita principal ɗin makaranta ta samu ta tsero ta tsira da kyarfe a irin wuraren nan. Ba a da cewa duk makarantu suna da su ilimi, karantarwa ta tsaya, samun neman ilimi ko samun ilimi ya kai a danne, domin su malaman kansu da iyayen yara da su yi yaran makarantar suna tsoro kada a zo a kama su don neman kuɗin fansa da sauransu irin wannan. Da dole ne ta da sai a rufe makarantu, ilimi ya tsaya kat idan kuma komai ya tsaya. Ba ka ya lura kuma shi kanki tattalin arzikin kasar mu fa gaskiya in ba tare da zaman lafiya ba ba zai taɓa inganta ko ya haɓaka ba. Ala misali in kama da rikice-rikice nan da ake yi a wuraren nan, ka ga shi kanki ya cin kuɗi na Najeriya, dole ne kullum ka ga ana saka kuɗaɗe masu tsoka a ɓangaren tsaro don mai, domin dole a nemi kayan yaƙi na zamani a ba sojojinmu domin su iya faɗa da waɗannan masu tsarin zaune tsaye da suna da kayan faɗaɗe da na zamani da kayan yiwuwanci kuɗin ƙasa sun ka daina tafiya a kai ɓangaren neman a faru neman zaman lafiya saboda da ba zaman lafiya to inda akwai zaman lafiya cikin ƙasa kuma a yi kuɗaɗen maimakon a duka kashe su ana ce dindindoji da jiragen sama da yaƙi da bankunan yaƙi da sauransu ana ba su jirgin don su yi faɗa da ƴan kada zaune a yi fada da duk waɗannan kuɗaɗen ba za a kai su wajen ba za a iya ɗaukan su a yi wasu abubuwa na ci gaba ko a gina makarantu ko a samu jama'a ruwan sha mai kyau ko kuma a gina asibitoci yadda jama'a za su amfana duk lokacin da jama'a ba wani ba su da lafiya za a iya kai shi asibitin nan a duba shi likita ya ba shi magani ya sha da sauransu ko a yaya hanyoyi ma a cikin ƙasa wanda jama'a za su ci za su ji daɗin zirga-zirga kai da kawowa da tafiye-tafiyensu na yau da kullum domin baiwa halaliya da su yau da kullum to amma saboda rashin zaman lafiya da waɗannan dindin kuɗin dole ne ana tura su a ɓangaren tsaro a tsaro a siyo kayan yaƙi da sauransu a ba sojoji don neman zaman lafiya to ni ina ba da shawara ya kamata a arewa mu zauna mu duba dukkan mu ƴan arewan nan ne mu tuntuɓi juna mu yi wa juna magana mu gane mu fahimta mahimmancin zaman lafiya da kuma duk abin da za mu yi da ƙoƙari a kowane ɓangare na arewa dangantaka da take musamman tsakanin manoma da makiyaya ina so mu fahimta cewa shi makiyayi yana amfana da manomi fa domin manomi sai ya nuna sai ya nuna amfanin nan kafin shi kansa dabbobin makiyayi za su samu abinci kamin shi kanshi ma makiyayi zai samu abinci domin in manomi bai yi noma ba makiyayi fa ba zai samu abin da zai ba dabbobinsa ko abin da zai ci ba sai da yawa za ka ga cewa a cikin daji yanzu ciyawa ta yi karanci makiyayen nan sun fi dogara musamman da amfani a su dabbobi da kuma bayan an gama girbi manomi ya tura dabbobin su cikin gonaki su ci abubuwan da manomi ya bari bayan girbi to saboda haka shi kanshi kuma manomin shi ma yana buƙatar makiyayi musamman kaga dabbobi sukan samar da takin gargajiya a cikin gonakinmu wanda aka yi amfani da shi manomi ya rage kuɗin da yake zubawa a sayan takin zamani kuma shi kanshi makiyayi bayan haka yakan samar da nama da shi manomi daga dabbobinsa wanda ya sani wajibi ne jiki yana buƙatar wannan sinadarin da ake kira protein daga naman dabbobi.
Sannan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. A madadin wanda ya haɗa mana sautin Salamun Abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla a gaida Ibrahim Garba. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice. A takaice ma'aikatar tsaron kasar Turkiya ta ce akalla mutane 13 aka kashe a wani harin bom na mota da ya tashi a kusa da wata kasuwa yau Asabar a garin Tal Abyad da ke bakin iyakar kasar daga arewacin kasar. Nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin amma ma'aikatar tsaron ta dora laifin akan mayakan YPG wato bangaren Kurda wanda ke cikin dakaran Syria na SDF. Ma'aikatar ta kuma yi kira ga shugabannin kasashen duniya akan su dauki mataki kan wato ƴan kungiyar ta YPG. Ma'aikatar ta bayyana su a matsayin muguwar kungiyar ƴan ta'adda. Gwamnatin kasar Mali ta ce an kashe sojoji 53 da kuma farar hula ɗaya a wani hari da ƴan bindiga suka kai a wurin wani shingen binciken soja da ke arewacin kasar. Harin da aka kai jiya Juma'a na ɗaya daga cikin munanan har-haren da aka kai a faɗin da mayakan ke yi a cikin ƴan kwanakin nan.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Hailai da ya haɗa shirin da injiniyan namu na yau Kate Holmes. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.